daga nan birnin Washington da ke gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ke zuwa muku akan mitoci 60, 25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka muna nan ko yaushe a shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi inda za ku ji yadda wani tsohon dan majalisar dokokin tsohon jihar Kano ya yi kira ga gwamnati da ta maida dazuka a matsayinsu na gandun daji kamar yadda suke tun a zamanin mulkin Turawa. Ko menene dalilinsa?
Mu tunaninmu mu yi kokarin yadda za mu kare wannan abu. Idan ba jeji ba Fulani. Idan babu jeji ba zaman lafiya tsakanin manomi da makiyayi.
Muna tafi da ƙarin bayani sannan shirin da rashin tai wanda Salihu Garba zai gabatar shi ma nan tafi da shirin jaridun Najeriya da ma wasu daga shirin ra'ayin da kuke aiko mana da kuma guzurin azumi albarkacin watan Ramadana. Muhammad Lalo ne ke jagorantar shirin tare da Ladan Ibrahim Ayawa wanda yanzu zai karanto mana labaran duniya.
Masare assalamu alaikum. A jamhuriyar Kamaru an kashe yan sanda da yawa kana an ji mu sojoji rauni yayin da aka sace wasu magardan gari kuma ana tumar yan aware ne da aikata wannan danyen aikin. Dama da yan awaren sun ba da gargadin cewa kar a saki a gudanar da bikin ranar samun yancin kasar ta Kamaru a yankin da suke magana da harshen Ingilishi. Wakilin wannan gidan rediyon Moki Edward Kindizeka ya aika da rahoton cewa shugaba Paul Biya shi da kansa ne jagoranci bikin tare da wasu sojojin Najeriya da ke taimakawa wajen yaki da kungiyar Boko Haram. Sai dai yayin da ake gudanar da wannan biki an samu zaman dadda a wasu garuruwa da kauyuka na kasar ta Kamaru inda ake magana harshen Ingilishi ciki ko har da wurare kamar su Konye, Botibo, Ikone da dai kauyuka da dama. Akalla an kashe yan sanda biyu da wasu mutane da dama. Gwamnatin shugaba Paul Biya ta buƙaci jama'a da su fito domin su halarci bikin a matsayin ranar haɗin kai. An dai samu zaman daddara kasar ta Kamaru tun a cikin watan Nuwamba shekarar 2016 lokacin da malamai da lauyoyin yankin masu magana da harshen Ingilishi suka ranar da zanga-zanga suna cewa an jefa su cikin halin damuwa domin masu magana da harshen Faransanci su ne suka mamaye komi da komi a yankin nasu. Zaman doya da manjan ya ƙara ƙamari ne a yankin na masu magana da harshen Ingilishi a farkon wannan shekarar lokacin da aka tsare shugabansu Ayuk Tabe shi da wasu makarabansa har su 48 a Najeriya kuma aka ta sakeyar su zuwa gida Kamaru. Sai dai wannan matakin ya yi karo da suka daga kungiyoyin kasa da kasa musamman ma na kamewa shugabannin waɗannan mutanen yankin. Hukumar zaben kasar Venezuela ta ce shugaba Nicolas Maduro da ke kan karagar mulkin kasar ne ya saki lashe zabe zagaye na biyu kuma na tsawon wa'adin shekaru 6. Sai dai yan adawa sun kaura cewa zaben kuma suka bayyana shi a matsayin nadin mulkin kama karya. Haka kuma zaben ya yi karo da suka daga kasashen duniya daban-daban. Maduro dan shekaru 55 tsohon direban bus dama shi ake sa ran ya lashe wannan zabe duk da rikicin da kasar ke ciki wanda ya sa abinci ma a kasar yayi karanci kana hawan farashin kayayyakin masarufi ya tashi domin ko farashin mai ya fadi kasa a kasar wadda a da take sahun gaba wajen samar da wannan albarkatun kasa. Dama dai tsohon gwamna Harry Falcon shine babban dan adawan da ke gogayya da Maduro wurin wannan zaben amma kuma damarsa ta yi karo da cikas sakamakon fitowar Pastor Javier Batuchi wanda shi ma ya shiga sahun mai kalubalantar Maduro. Sai dai wannan nasara ta Maduro ya samu na iya ƙara zafafa takunkumin da Amurka ta sawa kasar ciki ko hadda kasuwancin mai ba ma Amurka ba hadda kungiyar tarayyar Turai da kasashen Latin America. A jiya Lahadi mai magana da yawun ma'aikatan harkokin wajen Amurka Nathan Heather Nauert jiya Lahadi ta bayyana zaben na Venezuela a matsayin na jekanayika. Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ta kuduri aniyar kaddamar da shirin rigakafin cutar Ebola a yau Litini domin daƙile ci gaba da bazuwar mugunyan cutar mai kisa kaf ɗaya. Alluran rigakafin wannan cutar sama 4,000 ne aka kawo cikin ƙasar ta tashar jirgin ruwan da ke birnin Mbandaka inda nan ne aka tabbatar da mutane 3 sun kamu da wannan ƙwayar cutar. Ko baya ga wannan da aka kawo akwai kari na nan kan hanya an samu mutane 26 arewa maso yammacin kasar da suka rasa rayukansu sakamakon cutar da ke nasaba da cutar ta Ebola tun a cikin watan Afrilu ta da wasu mutanen da ake tuma cewa yanzu haka suna dauke da kwayar wannan cutar. Hukumar lafiya ta duniya wato WHO da jami'an kasar ta Congo suna iya bakin kokarin su na ganin cewa an dakatar da ci gaba da barkewar cutar zuwa rafin Mbandaka har zuwa Kinshasa inda mutane sama da miliyan 10 suke da zama. Shugaba Joseph Kabila da majalisar zattarwarsa sun kara kudin sayan maganin cutar rigakafin har zuwa sama da dala miliyan 4. Barkewar wannan cutar ta Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo a wannan lokacin shine karo na 9 tun daga shekara 1970. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Amurka da kenan birnin Washington DC. Akalla mutane 22 ne suka mutu yayin da wasu kuma suka bata sakamakon wani ruwan sama da aka yi kamar da bakin kwarya wanda yazo da iska mai karfin gaske a yankin kasashen gabashin Afrika da suka hada da Ethiopia, Somalia, Eritrea da Djibouti. Akalla mutane 15 suka mutu a gunduma Adwal ya yankin da ke cikin Jamhuriyar Somali kamar yadda gwamnatin yankin Abdulrahman Ahmed Ali ke cewa. Hawa kuma wani mutum guda ya rasu a garin Babera da ke gunduma Sahel. Sai dai gwamnatin Ali ya ce wannan adadin na wucin gadi ne domin ko adadin na iya karuwa ko domin ko ana nan ana kokarin ganin an shiga cikin kayuka da wannan bala'in ya auka mawa. Ana kyauta zaton dai yawancin waɗanda wannan lamarin ya rutsa da su ruwan sama ne ya wuce da su kamar yadda mazauna wannan wurin ke cewa.
Ladan Ibrahim a yau kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani tsohon dan majalisa a Jamhuriya ta biyu a majalisar dokokin tsohuwar jihar Kano yayi kira ga hukumomin jihar Jigawa da na ƙasa baki daya kan yadda ake sayar da kebabbun gandunan daji da gwamnati ta kebe a da. A cewar Honorable Musa Lawal Birniwa, sayar da gandun daji ka iya zama salar jefa yankin jihar ta Jigawa cikin rikicin manoma da makiyaya kamar yadda za ku ji a wannan tattaunawa da suka yi da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kuri.
Lokacin da muke samun labarin a wasu wurare sakanin manoma da fulani ana ta rigima, mu tunaninmu mu yi kokarin yadda za mu kare wannan abu. Idan ba jeji ba fulani, idan babu jeji ba zaman lafiya sakanin manomi da makiyayi. Saboda haka duk wani abu ya faruwa wannan guri ni ba ni kadai bane, kowa da kowa wanda yake wannan yankin nan to zai shiga damuwa, damuwan da kuma ba za a san ya kacinsa ba ma sai da abin da Allah ya yi.
To tunda yanzu honorable kai ka damu da wannan harka, akwai wani yunkuri da kai a iyakarin kanka na an karar da hukuma?
Na rubuta wa gwamna na Jigawa a 99, na rubuta wa gwamna na Jigawa 2007, na rubuta wa gwamna na Jigawa 2014, na rubuta wa gwamna na Jigawa 2016, na rubuta wa National Security Advisor na Frozen 2017, na rubuta wa gwamna Jigawa 2012. Saboda haka in ban damu ba ai ba zan yi haka ba. Akwai lokacin da shi Excellency Sule Lamido ya tura mutane suka je suka kafa dararruka duk inda yake da gandun daji, duk an kafa dararruka miliyoyi da kudade da yawa aka debe aka yi wannan abun. An gama wannan abun sai suka ci gaba da sayarwa.
Sika ta baya bayanan da kace ka rubuta shine ta wace ka rubuta wa shi gwamnatin Jigawa na yanzu a 2017, kuma ka ce ka rubuta wa shi babban mai baiwa shugaban kasa shawara akan harkar tsaro. Gwamnatin Jigawa na yanzu da shi masharcin shugaban kasa kan lamuran tsaro sun baka amsa?
Ba wanda ya bani amsa.
Amma wai me yasa ka damu ne da maganar ka rubuce-rubucen?
Ai ita ce ni ko bayan bana nan na kau in san wani abu da mara kyau na nuna bana kaunar wannan abu. Hukumomi su sani ya yanzu duk wani gwamna wanda na rubuta masa takarda a lokacinsa ma an yi ko ba a yi ba, ai tarihi yana nunawa matakin da nake so a yi, amma yadda shi inda yake
a matsayinsa na gandun daji.
Gandun daji. Wanda gwamnatin colonial government suka creating. Kuma wayannan akwai a Taraba an yi rigima. Adama an yi rigima. Plateau an yi rigima. Neja an yi rigima. Wayannan duk sakanin manoma da makiyaya. To saboda haka abin da aka yi can in ba jeji ai ba abin da zai hana nan ma ya faru inda muke dinna.
Kun saurari Honorable Musa Lawal Birniwa. To albarkacin watan Ramadana da muke ciki ga wannan sakon.
Alhamdulillah sunana Yahaya Jibrin wanda aka fi sani da Malam Mai Tauhidi wanda ke gabatar da tafsiri da azuzzuka da da'awa gari gari wanda nake a nan cikin garin Bauchi. Zaman lafiya hakika mu a tsarin mu na musulunci ya koyar da mu zaman lafiya. So sai kuwa domin mun koyi wannan ne a wajen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda shi annabin nan namu ya zauna da waɗanda ma ba musulmai ba har ma ya kai ga in ba su da lafiya yakan je har gida ya gaishe su saboda me saboda gwadawa al'umma yadda zaman lafiya yake kuma sa'annan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bai taba cutar da su ba kuma sannan suna zaman lafiya da su sannan kuma da wannan yasa muke jawo hankalin al'ummar musulmai gashi muna cikin azumi ya kamata mu yi kokari mu yi abubuwa guda uku na farko mu dage da addu'a wa ƙasar mu Najeriya da duniya baki daya Allah ya zauna da mu lafiya abu na biyu mu zama masu hakuri kamar yadda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya shahara wajen yin hakuri da kowa da kowa sannan abu na uku mu zamanto masu hangen nesa inda haka iyayenmu suka zauna da fadace fadace da mu za mu tashi a cikin yaki ne gaba daya to iyayenmu sun yi hakuri musamman tsakanin kristoti da wanda yake amana tsakanin kristoti da musulmai an zauna irin na shekarun baya can ana zauna lafiya kowa na addinin sa ba wanda yake tsangwaman kowa to irin wannan zaman muke so a dawo da shi a cigaba da zaman lafiya kristoti a zauna lafiya mu musulmi a zauna lafiya mu hada kanmu tunda kasan nan tamu ce gaba daya.
Kuma da Allah yanzu karfe 3 dare ne da minti 12 anan Washington DC bari mu shakata da wannan waka kafin mu je ga shirinmu na gaba. Allah ya ba mu zaman lafiya ga shirin da rashin tayi
kudi a kashe su ta hanya mai kyau kudi a kashe su ta hanya mai kyau kudi a kashe su ta hanya mai kyau kudi a kashe su ta hanya mai kyau
an birnin Washington DC ni Salu Garba ke muku maraba da shirin da rashin tayi jama'a assalamu alaikum baraka da azumi Allah ya sa albarka ya sa kuma a gama lafiya. Har yanzu muna tare da bakonmu Alhaji Aman Rufa'i, kwamishinan kasuwanci da cinikayya na jihar Kano. Idan ba ku manta ba, muna tattaunawa ne akan yadda Canawa suka mamaye kasuwar kantin korin Kano tare da haɗin bakin wasu 'yan ƙasa. Kwamishinan, ya so mai mana bayani akan matakan da suke dauka bisa dokokin jiha da ta kasa. Yanzu ga wakilin murar Amurka da ke Kano Mahmud Ibrahim Kwari da ci gaba da firar.
Wancan batu na mamayar ƴan China a Kano musamman ɗaya daga cikin abin da ya sababa shi shine durƙushewar masana'antun Kano. Me ka zo da shi don ganin cewa gwamnati ta tallafa wasu ko da ba duka ba masana'antun nan na Kano sun farfado kuma ana sana'antar da abubuwan da ake bukata?
Mun zo da babban al'amari na yanzu haka uku director shi shugaban da yake kula da masana'antu bai jima tashi daga nan ba. Muna nan mun yi la'akari da masana'antun da suka durbushe da dama da suke sharaɗe da banfai da waɗansu gurare ma a kewaye da Kano. Mun kuma san abubuwan da suka dame su daga al'amarin musamman wutar lantarki da al'amarin kuma jari. To na jarin nan shine ma yafi komai tsamari, sai wani wanda yake da can shine yafi kuma komai, shine fasa kwabri. Da can duk abin da zaka yi ma koda za a baka wutar lantarkin kyauta sai ka tashi in kai abinka zaka iya yin shi a naira 10. Wannan abin da kai kai shi a 10 da lantarki mai sauki da komai mai sauki sai kasance an kawo shi ta fasa kwabri wanda yafi shi kyau ana sai da shi naira 7 ko 6. To yau akai sa'a ba fasa kwabri. Shi yasa akan wannan kaban nakan yi godiya ga shugaban kasa Muhammadu Buhari. Lokacin da yake kada shigo da shinkafa da dama aka ta korafi ba shigo da shinkafa ba, masu noman ma da suka noma sai Allah ya taimako a yau suna iya sayar da shinkafa su siri ba kuma banda dama da ta farko da ta biyu yanzu gashi ta uku ta zo mutane suna ta kokarin gona, kowa ya tafi gona. Da Allah ya sa da ba ai wannan kokarin katarin ba an samu shugaban kasa na gaske wanda in ya fada da gaske yake kamar shi shugaban kasa Muhammadu Buhari, Allah ya kara mishi lafiya. Idan yace a datsa bodoji kuma ya samu Hamid Ali shi ma wani mai gaskiya aka datsa boda din nan koda ana shigo da Abdullahi Najan ba za a rasa ba, amma dai an daina kawo kayan yadda dacin ake.
Yanzu gwamnatin Kano me take akan lalle a tallafi mutane waɗanda jarin su ya kare kuma suna da masana'antu?
To wancan bayanin da nayi maka akwai ta wannan hukuma, muna da wannan ma'aikata, muna da wani tsari na ba da waɗansu tallafi da muke haɗin gwiwa da mu da bankin masana'antu wato Bank of Industries. A bara mun ba da naira biliyan ɗaya, su ma sun ba da biliyan ɗaya, an haɗa biliyan biyu an tallafa mutane da dama masu ƙananan masana'antu wani dubu miliyan biyu, miliyan goma, miliyan 20 irin waɗannan, har akwai mai miliyan 50 ma, duk an babba su. Haka mutane da dama sun amfana sun ci gajeren al'amari kuma wannan shekarar za mu linka akan wannan. Muna kan gaba yanzu ma na ba da irin wannan namu bangaren kuɗin bankin shi kuma bankin masana'antu zai ba da nashi shi ma a fara ba da wannan. Wannan gaba kenan. Sauran gabobi kuma muna kokarin mu duba ta tsari na musulunci waɗansu al'amura da za a iya jawo masu zuba jari da za a samu kuɗaɗen da mutane za su ci gaje su. Muna nan muna ta maganganu akan wannan al'amari, muna kuma tsare-tsaren da in Allah ya yarda wannan shekarar watakila kafin a gama noma na damuna na rani dai in Allah da za a samu ƙarin kuɗi na fitar hankali wanda sai dai a kure malejin wanda suke bukata kuɗin.
Waccan biliyan biyu da kuka bayar bara kuna bibiyarta in haka ne kuma ina makomata?
Muna bibiyarta, masu biya duk wanda aka ba kuma suna biya saboda kuɗin ruwan ɗan kaɗan ne, sannan kuma ana sa ido kuma mafi yawanci wajen tsefewa biyar masa ɗari ne kuɗin ruwan. Ana tsefewa kuma wanda suke karɓa ɗin sai an tabbatar da na gaske ne, saboda idan baka tabbatar da mai sana'ar na gaske ba ne zai iya karɓa kawai ya canja mota ya gyara fentin gida da sauran irin al'amura na bukatun gaggawa.
Baya ga dawowa da kuɗi, kun yi wani sabe wanda ya tabbatar muku cewa wannan biliyan biyu ta yi tasiri wurin samar da ko sana'antar da abubuwa na bukata?
Tabbas ana yin abin da ake kira ma audit kowane lokaci, wato za a sa ƙwararru su binciko banda abin da su suka rubuto suka kawo mana. Mutum zai rubuto ya ce maka da kun bani dubu 50 ko miliyan 50 ko miliyan 70 yanzu ta koma miliyan 110. To ba kawai za mu ji shi haka ba, saboda kare mana babar rodo sai mu tura su wannan ƙwararrun sai su je su tabbatar da haka din. Ya ji yana musu ka ce kaza ka ce kaza, muna son ka nuna mana shaida, sai a ga shaida sai a ga daga takardar da sauran tsari. Saboda haka waɗannan al'amuran kamar yadda
amma ran kai dai ba ga wannan a kasuwa kun ga alamu, kun ga wato tasirin waɗannan abubuwan?
Ka gani akwai alamu wanda kai ma ka ga su na cewa al'amuran da dace ake ta tsitsitsi, al'amuran mutane ba sa iya motsawa, an wuce wannan mutane sa iya motsa da dama.
A ƙarshe ne abinda kuke kira target ɗinka kafin abinda kake buri na cimmawa a waɗannan fannoni da ka ambata kafin wa'adinku?
Ya zama na kasuwanninmu kamar yadda muka sa daga cikin al'amarin da na zo da shi shine gyara kasuwanni, a tabbatar da suna da tsafta, kuma za ka iya shiga kamar yadda kasuwannin masu ke irin na sukantun kwari su kwari market su kofar wambai su sabon gari market ya kasance za ka iya shiga ka ja da mota ka shiga ka fita fitar da al'amura kamar da mai girma gwamna ya riga ya yi tebra mall kafin ma na shigo ya yi wannan tunanin shi da kansa kuma daman yana daga cikin al'amuran da kullum ana bibiya a ga me ya kamata na tsafta kenan da kuma al'amarin haɓakar masana'antu kan gabar da muke cike yanzu mai girma gwamna ya sahale ana nan ana yin abin da ake kira bincike ko survey ga masana'antun mu da suka dubushe muna nan za mu fito da alƙalma kuma daga zaman da muka yi na musamman tsakanin mu da jihar Lagos muna sa ran akwai amfanin da za a samu na a farfado da mafi yawan wannan masana'antu saboda haka abin da ke gabana shine farfado da masana'antun da suka dubusa ingantar da kasuwannin mu bude dama ga ƴan kasuwannin mu su rika cin gajiyar amfanin da suke kasuwar duniya ba a rika tafiya da gumin su ba kamar yadda muka sani da dama aka samu sai baki ƴan mutanen India su taho bayan sun manoma sun sha wahala su kuma sai kayan sauran irin wannan dai wani ne da aiki wani da faɗi mu ji da gure da jida faɗi wala
kula da shan buhu gari da kwata
yawa to wannan al'amarin mun guje shi muna sa ran ne da muke wayar da kansu mu ƙara saita su cikin abincin Allah ya kasance in ka zo za ka ga fisa ko mutane wanda suke harkar arziki za ka ga cewa lallai suna cin gajiyar wahalar su wannan sune al'amuran da nake sa ran ba fa nan da dogon lokaci ba kafin wannan shekara ta kare kafin lokacin da muke mutane su zo ai mana hudu ga hudu wanda mun tabbatar da cikin amincin Allah abin da muka yi ya isa ba sai mun fita mun ce mutane su kawo mana dauki ba na gode a su za su kawo kuma su abokan kawunansu su kawo mai girma Khatmul Islam abin da ya sa a gaban su yadda za a samu saukin al'amura da walwala mutan karuwar arziki da zaman lafiya wannan al'amar da yake ta kokari akai shi yasa muka tsere sa a cikin jihohi irin aikin da yake anan ka tarar da diddaka ana biyan albashi ka ji wadansu guraren ka tarar da ba sa aikin ba biyan albashi
jama'a karshen tattaunawar kenan anan kuma zan yi sallama da ku sai mako mai zuwa ku sake jin mu da wani sabon shirin idan ubangiji Allah ya kai mu a madadin bakon mu Alhaji Ahmad Rufai commissioner cinikayya da kasuwanci na jihar Kano da wakilin murar Amurka da ke Kano Mahmud Ibrahim Kwari da Chubahiro Diodone da Solomon Abu da suka taimaka da sauti ni Salu Garba ke cewar ku kasance lafiya a kuma sharuwa lafiya
wanda sai kai gumi ka same abin kashe ko kashe shi ta hanya mai kyau ne a kashe su ta hanya mai kyau a kashe su ta hanya mai kyau ne a kashe su ta hanya mai kyau malan din cinikin da kake dawo ya shi da din shi in ka same kuɗin ka tsaga inda kai ne
to sai da Salu Garba yanzu kuma ga sharhin wasu daga cikin jaridun Najeriya
Fara sharhin jaridar ne yau da jaridar The Nation daya daga cikin manyan labaran jaridar na cewa tsohon shugaban kasa Olusegun Obasanjo ya sake sukan gwamnati game da rashin tsaro a kasar jaridar ta rawaito tsohon shugaba Olusegun Obasanjo na cewa ban san wani da yanzu haka ke zauna a Najeriya da zai ce ya tsira daga rashin tsaro da yanzu haka ke wakana a kasar ba cewa Obasanjo ya ce a lokacin da ya karbi ragamin mulki ya tarar da harkokin tsaro sun tabarbare amma kuma ya dauki matakan da suka dace domin sake dawo da doka da oda al'amarin da ya kai ga kafa hukumar tsaron farin kaya na cikin gida wato Nigerian Security and Civil Defense Co. sai jaridar The Guardian inda ta rawaito cewa kimanin yan makarantar sakandare guda 100 ne daga jihar Edo aka kai su kasar Libya a cikin watanni hudu jaridar ta ce wasu daliban makarantar sakandare da ake kira Edo Secondary School da ke birnin Benin a jihar Edo su guda 100 ne aka kai kasar Libya cikin watanni hudun da suka gabata bai bawa gwamnatin jihar ta Edo Godwin Obasaki shawara akan yaki da taucin jama'a shine ya bayyana haha sai kuma jaridar This Day jaridar kuma da Toronto cewa rikici ya ƙara zafafa a jam'iyyar APC inda aka gudanar da zabukan cikin gida na shugabannin karanan hukumi daban-daban a jihohi 10 na kasar jaridar ta This Day dai ta rawaito cewa an gudanar da zabukan bangarori daban-daban dake adawa juna a jam'iyyar ta APC APC ne a jihohin Lagos, Kwara, Delta, Rivers, Ondo, Enugu, Kogi, Bayelsa, Oyo da kuma Ebonyi. Sai dai kuma jaridar ta Dizje ta ruwaito sakataren yada labaran jam'iyyar ta APC Bolaji Abdullahi yana cewa jam'iyyar ba za ta amince da duk wani zabe da aka gudanar wanda kuma bai samu amincewar majalisar zattarwar jam'iyyar ba. Sai kuma jaridar Vanguard, jaridar kuma da Troito cewa fadar shugaban kasar Najeriya ta bankado wani shiri tare da haɗin gwiwar 'yan sanda, 'yan majalisa, jami'an kwastam da na shige da fice da kuma dillalaman fetur na ganin cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari bai dawo kan karagar mulki ba a zaben da za a gudanar a shekara mai zuwa. Wata sanarwa da mai taimakawa shugaban kasa na musamman akan harkokin yada labarai Malam Garba Shehu ya fitar na cewa wasu ma'aikatan gwamnati da suka hada da 'yan sanda da jami'an kwastam da na shige da fice dillalaman fetur na hada kai da jam'iyyar PDP mai adawa na ganin cewa shugaban kasa bai sake dawowa kan karagar mulki ba, ganin yadda gwamnati mai ci yanzu ta hana sakat wajen cin hanci da rashawa kamar yadda suka saba a can baya. A ƙarshe sai jaridar Daily Trust, inda ta rawaito cewa wasu 'yan bindiga daɗi sun yi garkuwa da wasu matan aure guda uku a wani ƙauye da ke Binnin Gwari. Jaridar dai ta bayyana cewa matan da aka garkuwa da su na wani ɗan kasuwa ne mai suna Alhaji Adamu na kwana wanda ke ƙauyen Maganda a ƙaramar hukumar ta Binnin Gwari a jihar Kaduna. Mutane dai sun ce daga bisani 'yan bindigan sun saki ɗaya daga cikin matan guda uku tare da bata lambar wayar da za a kira domin tattaunawa na ganin an sako sauran matan guda biyu da ke hannunsu. Ƙarshen sharhin jaridar namu na wannan safiya kenan. Babangida Jibrin Murya, Amurka daga Lagos.
Yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke bar mana akan na'ura.
Assalamu alaikum sashin Hausa na Murya Amerika. Ina wa al'ummar musulmin duniya da shiga wannan azumi mai daraja wata mai alfarma. Ina taya namijin kokari da Musa Dalla da Katsina yiwa al'ummar jihar Katsina irin taimakon da yake bangaren addini taimaka guragu na kasarsu marayu. Wannan ci gaba ne.
Assalamu alaikum sashin Hausa na Muryar Amurka. Mai magana Baffa Adama Refata daga karamar hukumar Gombe nan jihar Adamawa Najeriya. Al'ummar Najeriya musamman musulmi muna cikin wata mai alfarma, wata mai albarka. Mu ci gaba da yi wa ƙasar nan addu'a, mu ci gaba da yi wa shugabanninmu addu'a da fatan alheri.
Mai magana Hamidu Kadan Labuwa daga nan Kadan Labuwa jihar Bisa Jamhuriyar Nijar. Ina taya wa 'yan kasuwanmu na Nijar da Najeriya su yi ma sauki farashin kayansu na kasuwa domin talakawa.
Yanzu kuma sai labarai a takaice. Amurka da China sun ci matsaya na daina sawa juna haraji mai yawan gaske akan kayayyakin da suke cinikayya tsakanin su. Wannan yana zuwa ne kwana ɗaya bayan da aka ci yarjejeniyar da ta ba wa China damar ƙara sayan kayayyaki daga Amurka akan farashi mai rahusa domin rage gibin cinikayya da China. Sakataren Baitul Malam Amurka Steven Munchin ya faɗa wa gidan talabijin na Fox cewa ƙasashen biyu masu ƙarfin tattalin arziki sun samu ci gaba sosai a tattaunawarsu. Ya ce yanzu haka sun amince akan jadawalin daidaitawa akan batutuwa da suka tsara. A Jamhuriyar Kamurku an kashe 'yan sanda da yawa, kana an ji wasu sojoji rauni yayin da aka sace wasu magardan gari, kuma ana tumar 'yan aware ne da aikata wannan ɗanyen aikin. Dama da 'yan awaren sun ba da gargaɗin cewa kar a sake a gudanar da bikin samun 'yancin ƙasar ta Kamaru a yankinsu da ake magana da harshen Ingilishi. Wakilin wannan gidan rediyo Moki Edward Kindizeka ya aiko da rahoton cewa shugaba Paul Biya ne da kansa ya jagoranci bikin tare da wasu sojojin Najeriya da ke taimakawa wajen yaƙi da ƙungiyar Boko Haram. Hukumar zaben ƙasar Venezuela ta ce shugaba Nicolas Maduro da ke kan karagar mulkin ƙasar shi ne ya sake lashe zaɓe zagaye na biyu kuma na tsawon wa'adin shekaru 6.
Masu sauraro da kuma kawo ƙarshen shirinmu na Hansi a daidai wannan lokaci, amma da misalin karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamar da Chadi, wato 3 kenan agogon Ghana, za mu sake dawowa da wani sabon shirin insha Allah. Idan ana so a sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata da labarai cikin hotuna da bidiyo, za a iya zuwa shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu a madadin shi Ladan Ibrahim Ayawa da ya tayani gabatar da shirin, kuma da Solomon Abo da ya haɗa mana shirin, sai injiniyanmu John Ellison. Mahmud Lalo ke cewa mu huta lafiya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a binnan Washington DC. Assalamu alaikum.